Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 4 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safinatu Sada Sudangi da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta dauki wani kokarin mataki akan harkar shige da ficen baki a yau Laraba. Sai dai kuma shugaban wanda ya bayyana haka a shafinsa na Twitter da sassafen safiyar yau bai yi cikakken bayani ba akan matakan da zai dauka. Kasar China a ranar Laraba ta sanar da shirinta na kakaba haraji akan kayan kasar Amurka da suka kai kimanin dalar Amurka miliyan 50 a matsayin mai da martani akan irin waɗannan matakan da Amurka ta dauka akan ta. A yau ne shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan yake karbar bakuncin takwarorinsa na Rasha da Iran a wani taron kore na biyu da suke yi akan Siriya.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Lagos ta ce ta kama makamai da albarusai kimanin 400 daga hannun waɗanda suka mallake su ba tare da izini ba a ƙasa da watanni 6. Bayan haka za ku ji cewa ƙwararrun jami'an kiwon lafiya da yawa da suka yi karatu a Najeriya na barin ƙasar zuwa wasu ƙasashe neman aiki yanzu haka saboda wasu dalilai. Muna kuma dauke da rahoto daga jamhuriyar Niger akan tusakeyar wani dan jarida mai zaman kansa zuwa kasar Mali da hukumomin kasar suka yi saboda zargin yana zaman barazana ga zaman lafiya a kasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta dauki wani kokarin mataki akan harkar shige da ficen baki a yau Laraba. Sai dai kuma shugaban wanda ya bayyana haka a shafinsa na Twitter da sassafen safiyar yau bai yi cikakken bayani ba akan matakan da zai dauka. Duk da haka Trump ya bayyana yadda dokokin kare iyakar Amurka suke da rauni matuƙa ba kamar na Mexico da Canada ba da suke da ƙarfi sosai. Shugaban ya yi wannan kalamin ne kwana ɗaya bayan ya gaya ma manema labarai cewa zai tura sojoji zuwa kan iyakar Amurka da Mexico don daƙile hanyoyin shige da ficen baki ba bisa ƙa'ida ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta mai da martani akan wannan shiri na amfani da sojoji don gadin iyakar ƙasa, inda wani jami'in ta yace suna nan suna tattaunawa da fadar White House akan lamarin. Kasar China a ranar Laraba ta sanar da shirinta na kakaba haraji akan kayan kasar Amurka da suka kai kimanin dalar Amurka miliyan 50 a matsayin mai da martani akan irin wannan matakin da Amurka ta dauka akan ta. Wannan mataki da kasar China ta dauka zai yi karin haraji zuwa kashi 25 cikin 100 akan kayan Amurka iri 106 da suka hada da waken suya, jiragen sama da motoci. Ma'aikatar kasuwancin kasar China ta ce lokacin da matakan nata za su fara aiki ya dogara ne akan lokacin da harajin kasar Amurka kan hajojin China suka soma aiki. A cikin watan jiya ne shugaban Amurka ya bayyana yadda Amurka za ta yi karin haraji na biliyan 50 daga kayan kasar China. Sannan kuma jiya Talata sai gashi hukumomin kasuwanci na Amurka sun saki wani jerin samfurin kayan China kamar guda 1,300 waɗanda suka hada da jiragen sama, kayan kiwon lafiya da kayayyakin watsa labarai da abin ya shafa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Amurka, daga sashen Hausa na Murya Amurka. A yau ne shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan yake karbar bakuncin takwarorinsa na Rasha da Iran a wani taron koli na biyu da suke yi akan Siriya. Dukkanin shugabannin uku suna da soja masu yawa a Siriya, suna kuma ƙara hada kai don ganin an magance yakin basasa a ƙarƙashin wani shirin samar da zaman lafiya da ake kira shirin Astana. Wannan haɗin kan dai yana zuwa ne yayin da jayayyar kasashen duniya game da rikicin Syria din yake ƙara zafafa. Wani tsohon jami'in diplomasiya mai suna Aidan Selson, wanda ya jima yana aiki a yankin, ya ce tun a shekarar 2011 babban burin ƙasar Turkiya shine na ganin ta tumbuke Assad daga mulki. Yayin da su kuma kasashen Rasha da Iran sun zo Syria ne a bisa gayyatar shugaba Assad don taimaka mishi ya dada zama akan karagarsa ta mulki, abin da ya janyo sabani a tsakanin kasashen. Masu fashin baki sun ce dukkan kasashen sun samu hanyar shawo kan sabanin ra'ayoyinsu bayan da suka fahimci cewa suna buƙatar goyon bayan juna don ganin sun kare yankunansu sun kuma kawo ƙarshen wannan rikici na shekara 7. Wata mata ta bude wuta da bindiga a babban ofishin kamfanin YouTube dake a kusa da garin San Francisco a jiya Laraba, inda ta raunana mutane uku kafin ta kashe kanta. ‘Yan sandan San Bruno sun gano wadda ta yi harbin mai suna Nassim Najafi Agdam, ‘yar shekara 39, ‘yar garin San Diego. Har ya zuwa yanzu haka dai babu wata shaida da za ta nuna wadda ta yi harbin ta san waɗanda ta harba ko kuma su ta yi niyyar harbin, a cewar sanarwar da ‘yan sandan suka bayar. Rahotanni sun ce Agdam ta zargi kamfanin YouTube da cewa suna toshe hanyar watsa fayafayanta na bidiyo da kuma kassara hanyoyin samun kuɗinta. Kamfanin na YouTube dai har yanzu ba su ce komai ba akan wannan labari. Ƙungiyoyin ‘yancin ɗan Adam da ƙungiyoyin taimakama masu gudun hijira a ƙasar Thailand sun ce ma’aikata ‘yan gudun hijira musulmai da ‘yan asalin yankin Asiya suna fuskantar wariya wajen tabbatar da cewa su ‘yan ƙasar Myanmar ne, wanda yana ɗaya daga cikin rukunin samun izinin zaman ƙasar Thailand. Da yawa sun kasa samun kwakwaran takardu daga jami'an ofishin diplomasiyyar Myanmar wanda ba a tambayar wasu ƙungiyoyin addini ko ƙabila don samun shaidar takardun izinin zama da aiki a ƙasar ta Thailand. Wannan ya bar su da zaɓar komawa Myanmar don samu takardun da ake buƙata cikin wahalar kashe kuɗi da haɗarin tambayoyi daga 'yan sandan Myanmar. Suna cikin tsaka mai wuya na zaman ƙasar Thailand, inda za a iya kama su saboda ba 'yan ƙasa ba ne ko biyan maƙudan kuɗi ga jami'an don kare kansu daga wariyar. Duk 'yan hijirar daga ko'ina suna saurin 'yanta kansu, wato su zamo masu takardun zama kafin 31 ga watan Maris, kafin katin da ƙasar Thailand ta bayar tun shekarar 2014 na zama da yin aiki na ɗan lokaci ya ƙare.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta kama wasu tarin makamai da albarusai kimanin 400 a cikin watanni kusan 6 a wani kokari na raba jama'a da makamai gabanin zaben ƙasa da za a yi a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Wakilan sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos, Mr. Emohimi Ega, shine ya tabbatar da hakan a lokacin da yake nuna manema labarai irin waɗannan makamai da aka kama har ila yau. Bayan makaman, kwamishinan ya bayyana cewa an kama wasu albarusai kiman 280. A cewar kwamishinan 'yan sandan, da kama waɗannan makamai sun biyo bayan umarni ne da babban inspector general na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya baiwa al'umma da ke rike da makamai da su gabatar da su ga rundunar 'yan sanda da kafin 'yan sanda su fara kamawa tare kuma da hukunta masu rike da makamai ba tare da izini ba, wanda kuma aka bayar tun daga 1 ga watan Maris zuwa 28 ga watan Afrilu na bana. Tuni dai kwamishinan 'yan sandan ya bada umarni ga manyan jami'an 'yan sanda na shiya-shiya da su ci gaba da zakulo masu laifi da kuma mallakan makamai ba tare da izini ba, da gurfanar da su a gaban kuliya da zarar wannan wa'adi ya cika.
And I've ordered area commanders and DPOs arrest and prosecute them.
Yace na umarci DPO da sauran area commander na faɗin jihar nan da su ci gaba da zakulo masu aikata mugun laifuka da kuma mallakan makamai ba tare da izini ba, domin gurfanar da su a gaban kuliya kamar yadda doka ta tanada. To, ko al'umma jarar suka ji game da kama waɗannan bindigogi da rundunar 'yan sandan dai, ga dai abinda wasu ke cewa.
Who are going behind the armed robbers? Who are going behind the kidnappers?
Wannan malami yace 'yan sanda yanzu haka su ne ke cin karfi karfin yan fashi da makami su ne kuma ke cin karfin masu garkuwa da mutane a sassa daban-daban na Najeriya. Wannan abin yabawa ne matuƙa. Daga cikin makaman gobin dugogin da rundunar yan sandan ta kwato dai sun hada da AK-47 guda 6 da wasu bindigogi da ake walakani da pump action 38 da double barrel guda 12 da single barrel guda 11 da single barrel guda 70 da aka kera cikin gida da kuma kananan bindigogi pistol su ma kera cikin gida 42. Bayan makaman da rundunar yan sanda ta kama har ila yau ta kama wasu mutane da ake kyautar da tun cewa suna da hannu walau dai a mallakan waɗannan bindigogi ko kuma aika a birnin na Lagos da ke zaune a wani yanki na Ajagulle da kuma motoci kera Hilux guda 3 da Toyota Camry da Matrix guda 3. A kwanakin baya ne dai babban speto janar na yan sandan Najeriya ya ɗebawa yan Najeriya da ke rike da makamai wa'adin wata guda da su mika irin waɗannan makamai ga rundunonin yan sanda da ke jihohi ko yankunan su domin kaucewa fushin hukuma. Matakin dai yana ɗaya daga cikin matakan da rundunonin yan sandan Najeriya da sauran hukumomin tsaro ke dauka na raba mutane da makamai da ke hannun su gabanin zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa da kuma yawaitan fashi da makami da kuma garkuwa da mutane da yanzu haka ake fuskanta musamman ma dai a arewacin Najeriya. Babin Yeji Primary America daga Lagos.
Gaida baban gida Jibril daga Lagos. A Najeriya yanzu haka ana samun likitoci da jami'an kiwon lafiya da yawa da ke barin kasar zuwa wasu kasashen da neman aiki bayan kuwa a Najeriya suka yi karatu, abinda kuma ke barin asibitocin gida da karancin ma'aikata. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana rahoto akan wannan batun.
There are many doctors, nurses, and midwives like Sam that study locally and work elsewhere simply because of unemployment.
Akwai likitoci, jami'an jinya da na ungozoma da dama a Afirka da kan yi karatu a gida amma su fice Turai don kalubalen rashin guraben aiki da kuma karancin albashi, inji dan kasar Uganda Christopher Ogeteka da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga al'ummomi da tamkar an manta da batunsu.
And yet, the local hospitals are understaffed. Grossly understaffed and overworked.
Haka nan zaka ga asibitocin cikin gida ba su da wadatattun ma'aikata kuma aiki ma yayi musu yawa. Wannan ita ce babbar damuwa ga sashen lafiya a Najeriya, wacce ita ce kasa mafi yawan jama'a a Afirka da akalla mutum miliyan 186 da haka ta zama ta bakwai ma a duniya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta wallafa labarin da ke nuna yadda Larabawa ke daukar likitoci daga Najeriya zuwa musamman ma Saudiya. A mahangar shugaban hukumar lafiya matakin farko na Gombe Dr. Ahmad Gana, kalubalen ba wai kawai na albashi bane, har ma da rashin wadatar kayan aiki da kan sa ƙwararrun likitoci ficewa don samun manyan asibitoci da hakan zai ba su damar nuna ƙwarewarsu.
Musamman a ce sai an bude zuciya, asibitocin da za su bude zuciyar ka su maka aiki a Najeriya ba su da yawa. Open heart surgery probably Enugu suna iya kokarin su. Shi yasa wani lokaci zaka ga jama'an mu sukan yi tattaki su wuce India ko a tafi Saudi Arabia ko Dubai ko kuma Turai domin akwai karancin kayan aiki irin wannan. Musamman yanzu kai a ce maka zuciyar da take buga jini ta zagaye jikin mutum ba tsayawa take yi ba, sannan kuma za a bude ta a mata aiki. To kaga dole sai an yi wata zuciyar kaman a gefe ta inji wanda zai tabbatar da jinin yana zagayawa, ita ana mata aiki kuma ita ma ana bata jinin, sannan sauran gangan jiki ana bada jini. Akwai matsala babba da muke ji a Najeriya da yawanci mai kudi zai ga cewa Najeriya ba zai taba samun biyan bukata ba. Likitocin da zaka je ka samu a Indian suna nan anan, sannan masu asibitin Indian sun zo sun kafa asibiti a Najeriya wajen haɗin kai tsakanin gwamnati da kuma su masu sa hannun jari. To irin waɗannan abubuwan su ne yadda za a yi a inganta harkar kiwon lafiya, domin gwamnati in ta tashi yawanci abubuwan akan yi ba a kaiwa makuran inda ake bukatan a kai. Amma idan aka samu mutane suna sa hannun jarinsu a cikin harkar kiwon lafiya tsakanin gwamnati da attajirai da kuma likitoci da sauran masu ayyuka a asibitoci, za a samu ingancin harkar kiwon lafiya a Najeriya.
Zai yi wuya a shafi shekara ba tare da barazanar rajin aiki daga likitocin Najeriya ba kan neman ƙarin albashi da gyara asibitoci. Za ka tarar ƙwararrun likitoci da ba su fice ƙetaren ba kan yi aiki a asibitocin gwamnati, amma can gefe suna da asibitoci masu zaman kansu da sukan caji kuɗin da suka fi ƙarfin talaka. Nasura da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
madalla akan wannan batun muke so mu ji daga gare ku yau a shirinmu na dare. A ganin ku me ke sa kwararren likitoci da jami'an kiwon lafiya na Najeriya zuwa wasu kasashen neman aiki? Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda hukumomin kasar suka ta sake wani dan jarida mai zaman kansa da ake kira Baba Alfa zuwa kasar Mali saboda zargin sa da kasancewa barazana ga zaman lafiyar kasa, matakin da wasu ke yi wa kallon bita da kullun siyasa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Bayanai na nunin da hantsin jiya Talata dake daidai da ranar da dan jarida Baba Alfa ke kammala zaman wakafin sa na shekara guda, wata motar ƴan sandan farin kaya ta dauke shi daga gidan kasan Yamai kafin daga bisani a yammaci shi da kansa ya sanar da makusantansa ta hanyar WhatsApp cewa an ta sake yarsa zuwa iyakar Mali.
Ɗan uwa da abun nan arziki, ina so in muku godiya. Lalle na san da yau ba ku ji dadin ba. Ku san da cewa Baba Alfa dan kasan Niger ne. Yau masu rinjaye sun ce sun hidda ni ga kasar ga babu komi, mu yadda da abun da Allah ya kawo ne, kuma babu abun da zai faru a duniya da lokaci ba zai ga bayan shi ba.
Zargin amfani da jabin takardun zama dan kasa ita ce hujjar da hukumomin Niger suka bayar wajen damke Baba Alfa a bara. Sai dai da dama daga cikin jama'ar Niger na kallon wannan mataki a matsayin bita da kulli, saboda yadda dan jaridar ke caccakar manufofin gwamnatin Isu Muhammadu, lamarin da Habibu Garba ya ce ya fara bashi tsoro a matsayinsa na dan jarida mai zaman kansa.
Kun san da gidan jarida yana da abun da ake ce linye editorial, sunansu suka ce ba su yi kama na gwamnati ba, ba su yi dadin shi ba, sai suka ce za su kore shi. Mun ɗan jarida ne, muna iya mu je mu aiki wani huri da akwai bambanci a cikin tarata na information, a ce a kore mutum ne, wannan ba demokradiya ne ba. To wannan haka yana ba ɗan jarida tsoro.
Wata takardar da ke yawo a shafukan sada zumunta na nuna ministan cikin gida ne ya ɗauki matakin tusa ƙiyar ɗan jaridar bisa zarginsa da kasancewa barazana ga kwanciyar hankalin ƙasa, abinda wani ɗan jarida Gare Ahmadu ya ce bai saba wa doka ba, ko da yake ya ƙara da cewa ana barin halak dan kunya.
Doka ta sai yawo ta ce in kai wani ba ɗan ƙasa ba ne kana cikin wata ƙasa wadda ba taka ba, ka kare kanka da shiga cikin harkokin siyasa ta wannan kasa. In dai baka bari ba, to shi ministan cikin gida yana da inci ya ce maka ka bar kasar. Shi wannan cikin dokar sai dawo ne. Amma to shi Baba Alfa dan jarida ne fa. Gaskiya abin nan yana bar tausayi. Adiba a gani. Ai mai ahuwa da yaran shi wanda suka ahi aka ahi sunan cikin kasa.
Wannan dan jarida da ya taba shugabancin cibiyar ƴan jaridar Niger baki daya yayi karatunsa tun daga primary a wannan kasa, yayin da wasu ke cewa a Niger aka haife shi. Sai dai matakin tusa ƙiyarsa ya tilasta masa kama wuri a wani sansanin ƴan gudun hijira da ke kan iyakar Niger da Mali. Shugaban ƙungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi na cewa
an ce ya koma Mali ne eske yanzu hukumar Mali tana da shi tunda ba da takarda guda wacce take nuna shi dan Mali ne. Yanzu da ake zancan integration African duk abu guda ne, dan Africa ne duk inda yake zai bukata zama a bar shi ya zama nan.
Yazuwa yanzu hukumomin Niger ba su yi bayani ba akan wannan al'amari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu a nan yana cewa karfe 11:19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin satin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ya kammala mana bayani akan bin doka da oda. Yau kuma sai na tambaye shi, ganin cewa ya jima a nan ƙasar Amurka, idan so samu ne, me yake ganin ya kamata a fara gyarawa a gida Afirka domin ganin mun sauya irin namu tsari ko da dai ba mu ci musu ba?
Gaskiya wannan zance ina ji yana haɓaka mu, mun ka lura daga Ghana da Najeriya, ina ji kusashen kasan Afirka ma duka baki daya, shi ne kaman rashin tsari kaman da na ce maka. Da farko ya kamata muhimmantu wurin neman ilimi, ina ji shi ne farko kuma ilimin musamman irin ilimin zamu nemi cikin komai yana da kyau mu shiga yan sanda mu shiga sojoji mu shiga custom duk wani aikin administration na government ya kamata mu shiga mafi yawanci ba a cika ainihin kwadaita mana waɗannan ababa ba musamman dan sanda in ba yanzu ba sha saboda yanayi da ake samun shi ne ake samun su na cin rashawa da sauransu kuma mun san rashawa ba ya da kyau don haka kowane matashi ya tashi yana da dan karatu in an ce shiga soja bai son shiga ko an ce shiga dan sanda bai son shiga ko custom kuma waɗannan ayyukan nan dole mu shiga don na taba ina ganin wai in ana laifi goma ya kamata ka shiga ko daga gyara dai kama kai jihadi ko ba gaskiya ba saboda shi wannan yana daga cikin abin da ke anzaman mu sai muka bar ma ainihin wayanda yake ba su da tausayi ba su da imani sai muka sake musu ragaman saboda shi kage muke wahala saboda su wayanda muke ba ainihin kuriyan mu ba masu tausayi bane kuma ko da ma mutum na da tausayin kuma kai wuri shi ma shi ya saki gaskiya akwai aiki sosai gaban mu
Abdulbasi wani batu game da tarbiyyantar da yara ganin dimbin yancin da kowa ke da shi har ma da su yaran me zaka ce game da wannan wato tarbiyyantar da yara a wannan kasar
okay a wannan kasa ta mu wannan kasa da muke ba na America gaskiya ne kaga abinda zan ce shine yana da kyau da mace da namiji su yi wa kansu tsari na timetable da su da ƴaƴansu su bari ƴaƴansu su fahimci cewa su ne iyayensu kuma sun san jiya kuma sun san yau ba don kuma saboda wannan kasa da yake akwai hanci idan yariya ta kai shekara 18 ko yaro kai shekara 18 ba ka da daman da zaka ainihin wato umurce shi ya yi ko ya bari to amma ya fito da wani irin miji ko mace ake zama wato tsakanin mata da miji shi kamata su saranta wa kansu game da ƴaƴansu su kula da su tun daga haifansu har girmansu insha Allah wasu yayan ma ranka ne wato saboda tarbiyyar da suke da shi a nan wallahi kusan sun fi wasu yayan mu ma na Afirka da ainihin sutur ta jiki da sauransu ma ba nan an haifi ƴaƴa da yawa mun gansu za ka yi mamaki ka ce ba yaran Amurka ba don akwai wani aboki na ni da ƴaƴansa mun taba muna tafiya mun ka shiga taxi dan wato zan je unguwa da su yake ƴaƴan abokina abokina da yara matasa dai haka da maza da mata a gaskiya sai wani dan taxi ya tambaye ni wai yana roko na don Allah zai min tambaya nace ina ji wai wayannan ƴaƴan aka je su nace mai kwarai wai gaskiya tun da yake tukin taxi bai taba ga ƴaƴa da su kanna su suka kama mai zuciya kamar wayannan yara ba kaga ni suna da kawaici kuma suna da diyayya wurin magana da sauransu alhamdulillah
Abdulbasir wani batu kuma shine dangantaka tsakaninka da masu masaukin namu da kace suna mutunta mutane amma kuma sautari sai kai makwabtaka da mutum ku kwashe tsawon lokaci ba ruwanka da shi ba ruwanka me zaka ce game da irin wannan
gaskiya ne yana fitowa ga yanda zaka yi hulɗa da su saboda akwai lokaci yana da kyau a musamman mu musulmai da yake sunan mu ya riga ya bata a wurinsu kuma ba duka ba domin akwai wayaji a cikin su kwarai saboda muna hulɗa da su muna gani wato akwai wasu idan ya haɗu da kai za ku kuna tattaunawa wato baya son ma yarbu da kai saboda zai rinka jin wasu zantuttuka wanda wataƙila ma bai taɓa ji ba yana da kyau mu ringa mu'amala da su mai kyau shine mai na gaisuwa da kuma sakin fuska ko ba gaskiya ba da masoci nan da yake ana zaman dandara wasu wuraren dalilin da ke kawo haka ne amma mafi yawancin su gaskiya suna da kirki kana samun masu kirki cikin su kwarai da gaske
to Abdulbasis yau ma kamar kullun lokaci ya mun abin da ya saba a cikin shiri na gaba mun dora masu are amma din bakon namu Abdulbasir Nuhu Abbas da Chubahiro Jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
shirya ta kare gahayen fulani.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko yace Allah ya sa zuwan waɗannan jami'an sojin sama a jihar Zamfara ya taimaka wajen murƙushe 'yan ta'addar da jihar ke fama da ita. Sako daga Abdul Malik Sa'id mai Bredi ta Sharbahu Gusau. Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa, hakika matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na ƙara jibge sojin sama da na ƙasa a jihar Zamfara yayi daidai da fatan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a Zamfara. Sako daga Usaina Alhaji Ali mai Gishiri Rijau. Sai kuma sako na gaba yace gwamnatin kasar mu Niger a gaskiya kamun da aka yi wa dan jaridan nan Baba Alfa bai zo mana da mamaki ba, domin yanzu abin da kuka ga dama kuke yi a Niger. To amma ku sani cewa yau idan ku ne gobe ba ku bane, domin zamanin Fir'auna da Hamana duk ya wuce. Sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram da Baba ya Gambo da Magaram. Sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa, ku tambaya mana tsohon shugaba Obasanjo abubuwan da yayi wa 'yan Najeriya shekara 8 da yayi yana mulki kafin yayi kira da kada a zabi shugaba Buhari a zaben 2019. Sako daga Isa Lawan Girgir. Sai kuma sako na gaba yace haba Olusegun Obasanjo, ni a gani na idan har ba a yaba ma shugaba Muhammadu Buhari ba, bai kamata a kushe masa ba. Maganar zaben 2019 kuma Allah muke roƙo ya zaba mana mafi alkhairi. Sako daga Usaina Abba. Sai kuma sako na gaba yace gwamnatin Najeriya ki kokarin sama ma mata sana'o'i a gidajensu. Sako daga Safarawa Hakila Almajirawa da Salisu Almajirawa Malumfashi. Sai kuma sako na ƙarshe yace salam VOA Hausa, muna yabawa rundunar sojin Najeriya bisa turawa da kwararin dakarun sojin sama a jihar Zamfara domin tallafawa sojojin da ke ƙasa wajen daƙile hare-haren da ake kaiwa jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sako daga Adamu Habu Umar da Buhari Yahaya Unguru.
Kafa mai sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta dauki wani kokwaran mataki akan harkar shige da ficen baki a yau Laraba. Sai dai kuma shugaban wanda ya bayyana haka a shafinsa na Twitter da sassafen safiyar yau bai yi cikakken bayani akan matakan da zai dauka ba. Duk da haka Trump ya bayyana yadda dokokin kare iyaka Amurka suke da rauni matuƙa ba kamar na Mexico da Canada ba da suke da ƙarfi sosai. Ƙasar China a ranar Laraba ta sanar da shirinta na kakaba haraji akan kayan ƙasar Amurka da suka kai kimanin dalar Amurka miliyan 50,000 a matsayin mai da martani akan irin wannan matakin da Amurka ta ɗauka a kanta. Wannan mataki da ƙasar China ta ɗauka zai yi ƙarin haraji zuwa kashi 25 cikin 100 akan kayan Amurka iri 106 da suka hada da waken suya, jiragen sama da motoci. A yau ne shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip yake karɓar bakuncin takwarorin sa na Rasha da Iran a wani taron koli na biyu da suke yi akan Siriya. Dukan shugabannin uku suna da soja masu yawa a Siriya, suna kuma ƙara hada kai don ganin an magance yakin basasan a ƙarƙashin wani shirin samar da zaman lafiya da ake kira shirin Astana.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.